Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Aliyar Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan ga halin da duniya ta wayi gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. An fara taron kolin manyan kasashen duniya 20 mafiya karfin tattalin arziki a duniya ta G20, wadda kasar Italiya ke daukar bakoncinsa a jiya Asabar a birnin Roma, inda shugabannin manyan kasashen za su tattauna akan muhimman batutuwa da suka hada da farfadowa daga annobar COVID-19 da kuma batun sauyin yanayi. An shirya tarbon bangirba ne a babban zauren taro na La Nuvola a Roma, inda Prime Minister Italia Mario Draghi ya tarbi shugaban Amurka Joe Biden da wasu shugabannin kasa, yayin da suke la'akari da bin dokokin COVID-19. Shugabannin da aka gano ba su halarci taron ba sun hada da shugaban Russia Vladimir Putin da shugaban China Xi Jinping da kuma na Mexico Andres Manuel Lopez Obrador. Za su shiga taron ne ta yanar gizo a gida saboda dalilan annoba. Taliban ta faɗa a jiya Asabar cewa idan Amurka ta kyamuncewa da halaccin gwamnatinta a Afghanistan, to za a ɗauki tsawon lokaci ƙasar na fama da matsaloli, kana a hankali matsalar za ta shafi duniya baki ɗaya. Kungiyar mai ikirarin musulunci ta sake kwacin mulki ne a cikin watan Agusta, kana ta kafa gwamnatin wucin gadi a Kabul, bayan da sojojin kungiyar NATO a jagorancin Amurka suka fice daga ƙasar, lamarin da ya kawo ƙarshen yakin shekaru 20 da aka gwamza a Afghanistan. Amma kuma kasashen duniya baki daya ba su tabbatar da halaccin gwamnatin Taliban ba, kana ana hana mata kai ga dukiyar Afghanistan da ta kai kimanin dala biliyan 10 da galibi yake jibge a hannun gwamnatin Amurka, duk da matsalolin jin kai da Afghanistan ke fuskanta da kuma tabarbarewar tattalin arziki. Jami'an tsaro sun harbe mutane uku har lahira a cikin zanga-zanga a jiya Asabar ta kalubalantar juyin mulki da sojoji suka yi a ƙasar Sudan. Kungiyar likitocin Sudan ta faɗa tun da fari cewa an harbe masu zanga-zanga biyu an kashe, amma ba ta tabbatar da mutuwar mutum na ukun ba, lokacin da jami'an tsaro suka bude wuta a cikin taron jama'ar a Omdurman, birni na biyu bayan Khartoum. Jumlar mutane 12 kenan aka kashe su a cikin zanga-zangar tun bayan da sojojin suka kwace mulki, kana suka hambarar da Prime Minister a ranar Litinin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Lahadi an fara babban zabe a Japan, inda Prime Minister kasar Fumio Kishida yake sa ran zai lashe zaben jama'ar da suka sha fama da annobar COVID-19 tare da alƙawarin kashe kudade, a lokacin da jam'iyyarsa mai mulki ta 'yan mazanjiya take neman sabon wa'adi. Kishida ya zama shugaban jam'iyyar Liberal Democratic Party LDP ne a watan da ya gabata, bayan da Yoshihide Suga ya yi murabus bayan shekara guda da yake aiki, galibi saboda rashin gamsuwar jama'a game da yadda yake tunkarin yaki da COVID-19. Bayan bazuwa ta tarihi da cutar ta yi a ƙasar, lamarin da ya sa aka yi wasan Olympic a Tokyo ba tare da 'yan kallo ba, yanzu cutar ta yi sauki kana an ɗage dokoki da dama. Yayin da ake ganin saukin cutar ka iya kwantar da hankalin masu zabe, jam'iyyar LDP da ta rike mulki tun a cikin shekarun 1950 ka iya rasa wasu kujerunta na majalisa, kana za ta iya rasa gagarumin rinjayinta a majalisar dokoki, a cewar masu sharhi. A ƙarshe, a jiya Asabar, ministan harkokin waje Saudi Arabia ya ce sabon rikici da Lebanon ya samo asali ne daga tsarin siyasar Lebanon da ke tabbatar da ƙarfin ƙungiyar Hezbollah mai samun goyon bayan Iran, kana ƙasar na ci gaba da fuskantar rashin zaman lafiya. Saudi Arabia da sauran kasashen yankin Gulf sun kori wakilan Lebanon a wata tattaunawar diplomasiya, lamarin da ka iya ƙara wa Lebanon matsalolin tattalin arziki, biyo bayan kalamai masu gauni da ministan yaɗa labaran Lebanon George Kodahi ya yi a kan sojojin da ke yaƙi a Yammal a jagorancin Saudi Arabia. Ina ganin wannan batun ya zarce yadda ake kallonsa a yanzu, inji Rima Faisal bin Farhan Al Saud, yana faɗa wa Reuters a wata hira ta waya. Ya ce ina gajin gwamnatin Lebanon ko mutanen Lebanon su samar wa kansu mafita, su janye kansu daga wannan siyasa da take baiwa kungiyar Hezbollah damar mamayan al'amura a ƙasar.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Shigowa zauren VOA. Muna tattaunawa akan Najeriya da kalubalen ƴan aware, kuma Alhaji Abdullahi Garba Gombe ne yake bayani. Daga dukkan alamu shi ma zai bamu mafita ko shawarwari. Ku biyo mu.
Ya kamata a gane idan ƴan Najeriya suka zauna, bai kamata kai abin da kake faɗa ban gane ba, ni ma baka gane me nake faɗa ba, kuma ba mu zauna mun samu wani common platform ground da zamu yi magana ba. To saboda haka ni ina kiran wanda suke magana raba Najeriya. Raba Najeriya ana yin sa ne cikin hankali, kamar yanda aka hada Najeriya. Kuma duk wanda yake so raba, yanzu mun arewa muna so a raba Najeriya, zamu ce to wakilcin da tafa balle ya mana ba mu yadda da shi ba, ƙarya yake yi, ba haka bane, kaza 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 kaza. Su fito su ba mu a rubuce su tabbatar mana cewa zaman da aka yi da Zik da zaman da aka yi da Awolo ba su yadda da wannan wakilcin ba, su ƴaƴan su ne, ƙarya aka musu, ba su yadda ba. Daga nan sai mu fara tunanin ya za a yi raba. Saboda haka ni ina ga ba mun zauna nan mu ce wane ya yi laifi wane ya kaza ba, amma ya kamata mu a matsayin mu na ƴan Najeriya mu kai hankali nesa, mu yi abin da ya kamata kafin a je magana raba Najeriya. Assalamu alaikum.
Mun gode sosai Alhaji Abdullahi Garba Gombe. Yanzu za mu ba sakataren gamayyar kungiyoyin arewa wato CNG Abdulaziz Suleiman dama ne faɗi ra'ayinsa a game da wannan darasi na Najeriya da kalubalen ƴan aware. Abdulaziz, bismillah.
Assalamu alaikum. To mu a gaskiya namu fahimtar a wannan abin shine kuskuren da aka yi tun daga farko aka yi shine ya kansu da aka yi aka dawo da su cikin Najeriya, da zubi ya faru su tayi nisa, sauran kasashe sun yi nisa abin su. To aka yi wannan kuskure, aka zo aka zauna. Ni abin da ban yarda da su ba guda uku ne anan. A rinka cewa wai in aka yi musu adalci, ko in aka yi adalci shine za a zauna lafiya. Dugu cikin mana wanda aka tambaya wace gwamnati muka samu mai adalci a kasar nan, zamu ce First Republic ne. To su ba su ga wannan adalcin ba, suka kakkashe shugabanni, suka yaki saboda suna son abba su kasance. Ka kiyayya daban, kuma duk wata hikima da za ka yi daban, in mutum ba ya kaunan ka, ba yadda za ka yi da shi. Duk dabarar da za ka yi mashi, aka zo bayan an yakin nan, aka yi abin da ba a taɓa yi ba a ƙasashen duniya gaba ɗaya, ba ƙasashen duniya da aka taɓa wannan. Mutum ya jagoranci wani jinsi su jagoranci civil war, a zo a yafe musu hatta ƙaddarorinsu da ke arewa an maida musu abinsu. Aka zo ba a shekara goma ba aka ba su mataimakin shugaban ƙasa, shugaban tawayen ma kanshi aka ba shi damar da hayyana shugabancin ƙasar Najeriya. Ba wanda aka taɓa mishi wannan gatancin, amma duk ba su gani ba. Kun ga ba magana ce ta adalci, wai ko an matsa musu, in ma rashin adalci ne, ai arewacin Najeriya ne ake ma rashin adalci. Amma duk a jinsin da muke da su a ƙasar nan, arewacin Najeriya su ne ba su taɓa cewa su a cire a ba su ƙasarsu ba, sai wa'incan da suke nuna ba sa ƙaunar mu. Kuma in an ce wai sai siyasa ta zo ne ana neman shugabancin ƙasa, me ya haɗa mai motan albasa a aba da baka shugabancin ƙasa? An zo ana maganar SAS a cire SAS a cire SAS, me ya haɗa ɗan kasuwa a aba da SAS za a je a kashe shi? Shi ba ɗan, shi ma kai ta ɗan sanda ya dame shi. Kun ga magana ce ta tsiyayya. Duk yanda ka mu a shekarar 60 mutum yana cewa baya son ka, baya son zama da kai, kana ƙara mun nema shi, to abinda duk ya maka kai ka siya kuwa. Ko mama mutum je, mama mutum tunda ta haife shi tana cewa ba ta kaunan shi, ba ta son shi, ya tashi ya ta mata hidima, to in bai rubu da ita sai ta kashe shi. Saboda haka mu abinda muke gani ba abu ne mai wata haya. Kuma wanda duke cewa wai za a zauna lafiya in aka kyale wannan abin, ana cewa ƴan tsiraru ne waɗancan, mu mun tabbatar ba ƴan tsiraru bane. In ƴan tsiraru ne, ai mun ce ma ƴan kabilan Ibo din su taru dukansu da waɗanda suke arewa da waɗanda suke har ƙasan waje, su je su ai musu ƙuri'ar bagadama da kanu din a ganin ba a kada su ba. Su ne tsiraru waɗanda ba sa son Biafra, amma duk masu son Biafra sun fi su yawa. Kuma a shirye suke, yara ne, matasa a shirye suke, su yaƙi kowane ne. Buhari ya faɗa yin shugaban ƙasa, ya ce waɗanda ke wannan rigimar ba su san yaƙin basasa, ba su san civil war ba, saboda haka su ba su taɓa sanin zafinta ba, an riga an dasa musu kiyayya a zukatansu ba wani yadda duk ai lallashin da kai musu ba zai yiwu ba saboda haka shi mu abinda muke cewa wai menene laifi me yasa ake tsoron aje ayi qur'an rabu gadama ku je garin ku ku zauna ku yi zabe tsaddakanun nan in ya kada ku mutanen garin su sun sura sun biyafar a baku biyafaran ku ku je can ku zauna ya shugabance ku in kun kada shi shikenan a zo a rubuta takarda kar a kada ji wani kalmar biyafara amma har gobe gwamnatin su za su ce maka biyafara na nan ana maganar ta amma dai ba irin da kanu ba kaga maganar nan tana nan kenan har gobe shugabannin su abin da suke faɗi kenan saboda haka ba wani maganar rufa rufa mu cewa a'a sai siyasa sai zabe me ya haɗi me sai da albasa da zabe da shugabancin kasa da za a je a kashe shi kiyayya ce kawai mu mun kai ga cewa ma ba ma wai mu ba maganar ma biyafara muke ba duk wanda ke so ya ga shi ba zai zauna da kai ba ba lalai ba da ku ta zaman gaba shekara 60 ba san iyakan karshen shi ba gara ku rabu ya tafi abin shi lami lafiya kai mu mun kai ga cewa ma wannan qur'a raba gaddama ma abinci ko har sunan Najeriya ma ba dole bane ai Bature ba mu sunan ba Burkina Faso ba sai ba Ghana ba sai sunan ba sai sunan da Bature ba su ba amma mu an hada mu da karfin tsiya an ba mu suna da karfin tsiya mu dokoki ma da karfin tsiya ake ta yi ganda za mu sa a kotu sai mun dauki na Bature ka ga akwai matsala
Abdul Aziz Suleiman kenan mai magana da yawun gamayyar kungiyoyin arewa wato CNG Dr. Barista mai nasara Umar zai warware mana abubuwan da Abdul Aziz ya faɗa a dokance Dr. mai nasara ga fili nan
yana da muhimmanci in kwance wasu daure daure ko kuma wasu tunanin jama'a na daya magana zaben raba gadama da yake yi babu shi a tsarin mulkin Najeriya akwai bambanci tsakanin ka yanko magana kawai ka fadi da kuma ko magana da ka fadi tana a doren doka daga kalma ta farko zuwa kalma ta karshe ta tsarin mulkin Najeriya a wuri daya ne kalmar raba gadama ta fi a sashi na 8 na tsarin mulkin Najeriya inda ake yin raba gadama wato gaba ɗaya idan ana son ko a raba ƙasa ko wasu su balle daga ƙasa matakai guda uku ne a duk duniyar nan ake akwai na farko a tsarin mulkin Najeriya wanda a gurguje zan yi magana akan shi sai na biyu idan baka yarda da wannan ba to kana da yancin da zaka je majalisar dinkin duniya su kuma matakai guda biyu ne ko abin matakin tarihi ko kuma abin matakin neman yancin kai da kurkura raba gadama amma a duka guda biyun nan akwai sharadi guda ɗaya da sai kana da shi ne majalisar dinkin duniya ke iya sauraron ka shine sai idan kasarka in aka baka yanci ba za ka kasance tsakiyar kasar da kake so ka fito daga ita ba idan ka ba kasar Ibo yanci yanzu za ta kasance gaba daya a cikin tsakiyar Najeriya take to saboda haka ba su cancanta a iya ba su wannan mataki ba a ƙarƙashin majalisar dinkin duniya saboda bangaren Niger Delta bangaren arewa maso gabas bangaren arewa maso tsakiya bangaren kudu maso yamma duka sun zagaye su to saboda haka in kai ma je da wannan ba za a saurare ka ba a nan Najeriya duk abin da za ka yi dole ya zama a madogarar tsarin mulki maganar da Nasura ke faɗi shekara 60 da tsarin mulki ba gaskiya bane tsarin mulkin Najeriya ya zo 29 ga Mayu 1999 kuma ya faɗi duk hanyar da za ka bi kai gyaran ƙasar nan idan ba ka bi a tanaje-tanajen da tsarin mulki ya sa ba haramtacciya hanya ce ka bi daidai take da ɗan ta'adda tsarin mulkin nan kuma sashi na 8 da na 9 ne ya bada idan kana da buƙatar neman yancin Najeriya wai ka fita daga yancantar ƙasa ta Najeriya ka fito da ƙasarka to mataki na farko shine duk waɗanda suke an zabe su daga wannan ƙasa tun daga kansala zuwa shugaban ƙasa su shirya takarda ta buƙata tukun su sa hannu saboda haka su ne masu farko ba wai wani dan ta'adda ne da sunan Nnamdi Kanu ko wani a'a wannan ba shine ba farko waɗanda aka zaba tsarin mulki ya da su za su rubuta takarda sai su kawo majalisar tarayya idan an kawo majalisar tarayya za ta duba idan ta duba ta samu biyu bisa uku nata sun amince sannan sai a koma ga majalisun dokoki na jihohi 36 na Najeriya ka samu mafi karanci jihohi 24 su ne biyu bisa uku idan 24 din nan mafi karanci sun amince cewa eh mun yadda mun amince waɗancan su tafi to daga nan sai a je a yi qur'a raba gadama nan kuma ba wai a can ne kawai za a yi ba a yanda wasu suke da tunani a duka ƙasa ne za a yi menene yawan yan Najeriya 210 miliyan 210 din nan sai an samu 2/3 na miliyan 210 ba wai magana ce ta a samu miliyan 10 ko miliyan 15 wanda yake shine zai baka ka zabi ga zama shugaban Najeriya ba a 2/3 na yan Najeriya sai sun sa hannu sun amince sannan bayan sun sa hannu sun amince sai a dawo majalisar kasa a shirye taro na hadin gwiwa jauren majalisa guda biyu su zauna idan suka zauna su waɗannan majalisa sai a samu 3/4 su a nan wurin ake su idan 3/4 su sun amince sannan sai a tura mu shugaban kasa shugaban kasa kuma ba zai saurin sa hannu ba sai ya kira taron dattawan kasa National Council of State tsofaffin shugabannin Najeriya tsofaffin Chief George na Najeriya tsofaffin hafsoshin soja na Najeriya su zauna waɗannan su gani shin yayi daidai da bukatun kasa waɗannan su fita ko bai yi daidai ba a nan wurin za su yi la'akari da bukatun kasa a nan wurin daga nan sai su sa hannu sannan ne za a zo a shirya committee wanda zai fidda kan iyaka sannan ne za a iya wannan magana saboda haka ba wai abu ne na kawai mutum ya fito duk wani wanda ya fito ko isa da igoho ko Nnamdi Kanu ko me yan ta'adda suke ba wai gwarazan neman yanci ba saboda suna yi ne ba a madogara na doka ba kuma yanzu an ba da kofa dama an ba da dama majalisar kasa ta tarayya ta ce duk masu bukata shigo da ita duk yan arewa musamman matasa bukatu nawa kuka shiga a wannan committee duk maganar da zaku yi a taron zauren America ko maganar da zaku yi a taron Kaduna ko a taron Iran ne muddin ba yawan takaddunku da kuka tura ga committee nan yarin jaye na saura ba to ba za ku samu biyan bukata ba wannan shine matakin shari'a a dokar Najeriya nagode
to jama'a kuna sauraron wannan tattaunawa akan Najeriya da kalubalen ƴan aware kuma a wannan zaure muna tare da bakin mu da suka zo daga nesa da kusa don halartar wannan zauren anna sura na ga kana daga hannu ko kana da abin da zaka kara ne to bismillah
ai kaga duk ka gama yawo akan zancen dokar ka zo abin da na fada ni abin da nake cewa me dalilin yin kafa kasa ko kundin tsarin mulkin kasa dan a samu kasa mutane suna zaune cikin zaman lafiya da ci gaba sai aka zo aka yi kasa yau shekara 60 ake samun wannan rigimar da wannan tashin hankalin ana zubda jinin mutane kuma jinin mutane da ake zuba ya karkata gefe daya saboda haka muka ce mutane ne suka hadu suka yi kundin tsarin mulkin Najeriya mutane ne za su hadu su gyara shi da majalisar kasa kuma doka nawa aka ji aka yi wa gyara to ayi gyara a dokar kasa a bada dama fa wannan abubuwan da ka faɗa na referendum din a sa shi a cikin dokar kasa a zo a yi shi yanzu misali daga 99 zuwa yanzu kundin tsarin mulkin Najeriya tun daga shekarun da na faɗa yake tun daga ba mu yancin kai har zuwa yanzu amendment ne da kuka yi na 99 to shike to ko sabo ne dai constitution na kasar dai shi ya hada mu tun daga wancan shine ya doma yazo har yanzu saboda haka mutane ne suka yi shi kuma tunaninsu na wannan lokacin ne sa suka yi shi a yadda suka yi shi yanzu abubuwa suka canja ake zubda jini wanda duk gaba ɗaya magana kafa kasa da gwamnati an yi shi ne dan a secure life din mutane a samu aminci na rayuwar dan adam ya zama yana rayuwa cikin nutsuwa to sai bai kawo wannan abun ba dan me ba za a koma cikin dokar a duba inda za a gyara wannan al'amuran a daidaita su ba kuma kamar yadda nake faɗa maka abinda na faɗa kake watsi da shi cewar wai waɗannan ƴan ta'adda ne ko ƴan tawaye yanzu mutanen da suka zo Ibo suna da akalla ka kaddara Ibo sun kai su mutum miliyan 40 a Najeriya waɗanda suke yankin su idan yaran nan ibada doka yadda suke bin dokar sa idan duk gwamnonin su sun hadu da duk manyan mutanen su da tijan su da representatives din nasu su je su tsaya a rana ka gani wa mutanen za su bi wannan yaran za su bi saboda ka babu yadda zaka ce masa ba stakeholder bane a cikin magana ba shi da hannu da ruwa da saki a cikin lamarin nan kuma magana ta hankali again waɗannan da suke cewa sun yarda da Najeriya suke cewa sai an bi wancan tsarin da aka dauka mutane ne wanda suke daga shekara 60 zuwa sama waɗanda ake tirsasa sai sun yi auren dole an zaune da sun zauna tare su ne fa matasa ne daga shekara 18 zuwa 45 su ne suke wannan rajin to dan me zaka ce kai ne zaka yi determine rayuwar waɗannan ta karfin tsiya kace sai ka determine rayuwar su a dai no dai idan ba sai an duba wannan matsala an mata duba na hankali na gyara ba sai tayi consuming kasar nan wannan ba wani ja cikin sa
muna godiya Nasura Ashir Sharif bari mu ba ƴan kabilar Igbo kuma membobin kungiyar Ohanaeze Ndigbo da suka halarci wannan zama a karin farko to malam ka fara gabatar da kanka
sunana Emmanuel Chukwu Ifedigbo ne mutumin Anambra State ne daga Injikoka local government a Bagana mai sunan kauye inda na fito. Akwai matsala a kasan nan. Matsalan nan kuma shine kaga ana magana Nnamdi Kalu ba komai bane. Ni a zoma na dan Ibo na san cewa Nnamdi Kalu ba komai bane. Amma manyan mu idan ka kyale space ma criminal element that's using one opportunity to take it over. Wannan abun ba a South East kawai bane. Wannan abun ya faru a Borno. Shi yasa muke da Boko Haram yau. The same thing yana faruwa a Northwest. Shi yasa muke da bandits yau. So ba lalle ba saboda aka samu IPO bisa zo ana magana. Akwai wannan leadership lapses in all the six geopolitical zones of Nigeria. And that is the problem. And we must face that thing holistically. Ya kamata mu bi wannan abun yanda ya kamata. Don mu samu yanci yanda Nigeria za ta samu yanci kansa. Amma ba wai za mu zo mu zauna mu yi magana kai akan da ya muka gani yanda abun ne ya shafe ni. Ya koko ya shafe wannan. Mu zauna muna magana ba. Gaskiya dai ina da farin ciki yau akan cewa na ga wanda ya bani quick notice. Ina yake ya fita. Akan cewa yau zan ganshi. An na ganshi. Okay ga daya. I wanted to na son doki hoto da shi. Then in sashi a Facebook ma zan bashi yar Ibo ta aura. Because Nigeria must remain one.
To malam muna godiya da wannan bayanai na Chukwudi Ifedi Bogu. Zamu dakata a yau. A kasance tare da mu mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. A madadin daukacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka, da abokanan aiki na da suka kasance tare da ni a wannan zauren. Sai Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shiri. Ni Madina Dauda da na jagoranci shirin nake cewa mu wuni lafiya. To a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar, kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da Rayo Binne.
Jama'a assalamu alaikum. Barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan fadi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa.
Yau muna wani gurin saida abinci ne, wani babban shagon saida abinci wanda ya suna Shagalunku. To a gefen sa akwai malami da muka samu. Malam ko menene sunan ka?
Halilu sunan.
Halilu wa?
Halilu Isa.
To malam Halilu, kaman daga wani gari kake?
Sokoto.
A ina a Sokoto? Cikin garin Sokoto ko ko ina?
Gada.
To malam, wani irin sana'a kake yi ne? Gashi na ganka da wasu abubuwa ga sa hannunka, ga kuma wata yar baka jaka haka ko?
Magunguna ne sa na gargajiya.
Okay, magunguna na gargajiya. Ringan shi. To. To waɗannan magunguna na menene?
Na gyara gida ne, na aure, na gina, karfin maza haka, na iyali.
To ganin cewa kaman wannan sana'a da kake yi na maganan gyaran gida, me yasa ka baro gida can gada ka taho nan Abuja kake wannan sana'a?
Saboda nan yafi min can gidan da na baro nan yafi. Shi yasa na baro gida na zo an. Kan Abuja yafi gida kan inda nake. Akan harkar kasuwanci na fi jin daɗin shi a nan fiye da gida.
To kaman yanzu wannan kaya da kake siyarwa, kaman jarinka ya kai nawa?
Sun daga 50,000 abinda ya sama ina jiyas.
Yara 50,000?
Eh, abinda ya sama ina jiyas.
To amma a kowace rana Allah kana kaman cinikin nawa?
Eh, to kasan ita kasuwa ta Allah ce. Akwai lokacin da za ka yi ciniki yadda ba ka tunani. Akwai lokacin za ka yi ciniki kaɗan, akwai lokacin da ma za ka yi to ba ka sai da komai ba.
To amma akan wannan sana'a ta ka baka taɓa samun wata matsala ba?
Ana ta an matsaloli ke ana samun matsaloli da ba a rasa ba, amma kafin a same su dai ana dariya alhamdulillah. Amma ana samun matsaloli, ai ba abin na duniya wanda kai ka ce ba ka samun matsaloli, dole sai ka samu matsaloli kuma, amma Allah yakan kare matsalolin da ake samu.
To akan wannan sana'a kaman wace irin matsala ce za ka iya tunawa cewa wace ka taɓa fuskanta?
Wadanda ta fuskanta a can da matsalar irin rashin kasuwa a can da can zuwan shigo wannan gwamnati na dan fankaci matsalar rashin kasuwa. Amma a yanzu dai alhamdulillah wannan matsalar kuma Allah ya taimaka ta kautaro. Amma farkon zuwan wannan gwamnati na haɗu da matsaloli na rashin kasuwa.
To a rana kana kaman cinikin nawa?
Nakan cinikin 10,000 sama da haka duk ina yi in Allah ya kawo rana daya.
To kaman aina kake gaga kaman nan birnin Abuja zaga kaman wasu na ganin birni ne kaman na ma'aikata. Ana magana akwai tsada sufuri da gurin gidajen zama. Kaman a wani anguwa kake zama a nan birnin Abuja?
Ne ina Maraba ne.
To amma kana biyan kaman kudin haya kaman a ce nawa?
Mun kama haya ne mu hudu muna biya 50,000 a shekara muke biya.
A shekara naira 50,000.
Eh.
To kaman kana zuwa gida a yaushe yaushe kake tafiya gida?
Bayan wata biyu ko wata ɗan rabi ne kan zo gida.
To shi yanzu wannan magani naka da kake siyarwa yaya ake shan sa?
Ana shan shi kaman wannan da ka gani haka. Kaga wannan murfi ne ai ko?
Eh.
Ana shan shi murfi hudu kullun kullun. Zuwa sati dai ka shan shi. Idan ka shan shi zuwa sati ya ishe ka. Zaka daina ma amfani a jikinka kafin ka sake amfani da wani ko irin kana da sanyi haka ko basir in ka banda bangaren iyali in ka shashi lafiya lau ne ba tare da wata matsala ba ko shi zaka ji lafiya a jikinka yana kara mana miji kujari sosai da saurin kana da basir da sanyi duk zaka ji lafiya lau ne habal ne maganin bai da wata matsala insha Allah
to mallam Allah ba da sa'a
amin saboda mai nagode a wannan Lagos ake hada shi wannan kuma Ghana ake hada shi
to ku kuke hada wannan magani anan daga Sokoto kake hado shi ka taho da shi nan ko kuwa anan Abuja kake hado shi koko daga nace samu shi
anan nake sai wurin diloli wannan ana hada shi da nuna mu ga hana ana hada shi a Lagos wannan kuma nuna mu kana hada shi a Ghana amma akwai mayemai ɗan kasuwa suke kawo mana sari a wurin su na sayarwa
to yanzu kaman wannan kana saran shi kaman nawa
a to ai ka san kasuwa ne idan na dai ga ma dai ina saran shi amma ka san kasuwa ne kaga yanzu kaman wannan ai ka ga inda yake sa kaga kudin shi
eh naira 300,000
yawa haka muke saran sa to amma kun ba mu kuma dan daura namu kadan mu sai mu sayar da shi
to Allah ya taimaka
amin amin nagode nagode wannan dama da ku
shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu huni lafiya
to a gaida Mallam Sale
zan zayyano kamannin ta dan dubayya ka dauki alkalami zana in zaka iya fado ma soko gumbaza na kota ba karshen labarin da nake ban hadu ba kuma na dage neman ta nake ban gaji ba shekaru goma masoya na jira ba a gaji ba ai hakuri masoya a abadan ni ba ku gyara zama labarin ban faru ba tafiya ce nake dai mai nisa ban san ina zanu bari na nausa ga zuciya na ta fadin kada in fata ina tabe dan yi karo da dan Musa yazo dan muta ni kwa na ce ban gaji ba ka zuciya take cewa bari mana sai kun saba kafin shakuwa abinda na so take gane yake kin yi matuwa tace akwai labarin ta mai rikitarwa da na ji labarin da tafiyar ban yo ba tafiya nake nisa nai karawa na wuce gombe yanzu na shigo adamawa kana yo tsayuwa nauyin da ke kai na talla in yi saukewa ban jin dadin lokacin ta yayo ban yo ba garin fulani ne a jama'an yola nace amanar kyawu a kai garin yola na galba batu garin mutanen yola ta ji labari na har tana zubar kwalla tace da ni a soyayya ban ga komai ba a rayuwa lallai na ga abun mamaki iye a soyayya babban daki na yi gamo a soyayya zan yo doki ni nai zaton soyayya da akwai zaki na ɗanɗana akwai wani birki da tsantsano dai ma ban tantance ba
haɗe da ke da ba. Da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya harhaɗa shiri da bada umarni, alheri ke muku fata, alheri ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.